بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin nufatansa da horewansa ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna 1 ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na shekara 1445 hakidayen miladiya yau muna 11 ga watan 2 shekara ta 2024 mun dawo wannan majalisi a wannan cibiya na alkhairi babban masallacin juma'a na Abdullahi dan Abbas dake nan yankin Kwarbai cikin birnin Zaria. Mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub na babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid. Muna fatan Allah ya kara masa lafiya ya kara masa imani. Idan ƴan uwa ba su manta ba, zaman da muka yi sati da ya gabata mun fara muqaddima akan wata gaba da malami ya mata take da at-taraf, wanda mun yi bayani akan at-taraf cewa fachaka da kuma mene muka ce kecerin. Allah ya saka alkhairi da fashaka da kecerin shi ake kira da at-taraf, wanda har muka kawo irin misalan da malam ya buga, duk da kasancen misalan a can cikin littafin, amma malam ya buga waɗansu misalai. In aka ce at-taraf, fashaka da kecerin, abinda ake nufi kenan. Yace zurfafawa da wuce wuri wurin ababen ci ko ababen sha ko tufafi ko ababen hawa ko kyalikyalan daki ko gyara gashi da ya wuce iyaka ko ire-iren waɗannan abubuwa, abinda ke da alaƙa da irin su wayoyin hannu da sauransu. Duk lokacin da mutum ya maida waɗannan su ne manufofi manya-manya a rayuwarsa, ya wuce wuri wurin ta'amuli da su, to wannan mutum ya fada cikin at-tarafu, fachaka da kecere. Malam ya tabbatar mana da cewa wannan matsala ta fachaka da kecere ne cuta ce wacce take mai wahalan sha'ani, mai wuyan magani. In ta riga ta kama bawa, to samun ya warke daga gare ta yana da wahala, ya fada cikin halaka. Yace cuta ce mai halakarwa, idan ta yadu a cikin al'umma, to jajircewan al'umman za ka ga ya tafi, sai wannan ya gadar ma al'umman da laƙaƙai-laƙaƙai, koma baya, lalaci, kasala, miƙe ƙafa da honewa kawai da jin daɗi. Iya abin da al'umman za ta kasa a gaba kenan. Yaro a ciki zai taso, dattijo a ciki yi furfura. Kowa kawai yanzu yana neman yadda za a iya miƙe ƙafa yi fachaka yi abin da ya ga dama, amma fa ba tare da wahala ba. Kowa kasala ta kama shi. In aikin gwamnati ne da ya kamata a je 7:30, sai ƙarfe 10 zuwa 11 ake fara aikin gwamnati. Aikin da aka gama shi cikin sati ɗaya, sai a shekara 3 ba a gama ba. Al'umma dai ta riga ta koma cin baya kenan. Kasala ya mamaye ta. Irin wannan al'umman ba abin da za a iya cimma da ita. Kuma babban matsala, duk al'umman da ta faɗa cikin wannan matsalan, sai ka ga san duniya ya mamaye ta. Neman duniyan da yake ba kuma lalai a samu ba. In ma an samu, an fa faɗa cikin halaka, to ana kuma iya ma aita neman nata a kasa samu. Ka ga an yi biyu-biyu, zulumatun ba'daha fawqa ba'din kenan. ya zadar wa mutum da halakan gidan duniya da halakan lahira kuma duniyan ba ta samu ba. Malam ya ci gaba da bayani cewa idan aka yi rashin dace wani mutum ya sifantu da sifa ta akara ta auri mutum, to wannan fa mutumin raunin shi ya tabbata, lalacewan shi ya tabbata, ci bayan shi ya tabbata. Zaka ga komi yana ɓalɓalce shi, yana kasa yadda za a yi ma ya tsara rayuwarsa, ballantana ya cimma abubuwa da yawa a rayuwarsa. Shi dai babban manufarsa, ya za a iya ji daɗi, ya za a iya miƙe ƙafa, ya za a iya facaka, ya za a iya walwala kecere ya ɗaran matsara, babban manufan kenan. To a wannan lokaci sai ka ga mutum yana fifita jin daɗi a bisa jajircewa da ƙoƙari da himma da yi da gaske. Malam ya ce to waɗannan abubuwa su ne za mu yi ƙoƙari a cikin wannan littafi mu ga yadda za a yi a magance waɗannan cututtuka, domin duk inda aka samu matsala ta faru to ba kuma za a riƙe hannu ba, sai Allah ya libo hanyoyin da za a bi a kuɓuta daga waɗannan cututtuka. To yau inda za mu tashi shi ne inda malam ke cewa ta'rifu taraf. Malam zai ba da ta'rif, ma'ana menene ma'anan at-taraf. Duk da kasancewa mun yi bayani a baya, amma mun yi riga malam masallaci ne, duk da yake an karga malam zuwa masallaci sai kai na fifili. To abin da muka yi kenan, mun yi riga malam masallaci ne sai muka yi nafila. To kaga yanzu malam ya riga zuwa masallaci sai tsaye da sallah. To shi ne nan malam shi zai fassara maka abin da ake kira da at-tarafu. Yace at-tarafu fil lugha at-tarafu, ko kuma at-tarafu at-tawassu' fi ni'ma. Idan aka ce akara a cikin harshen Larabci, abin da ake nufi shi ne at-tarafu. At-tarafu shi ne at-tarafu. Me ma'anar at-tarafu? Yace at-tawassu' at-tawassu'u fi ni'ma, yalwatawa da faɗaɗawa cikin ni'ima. Duk ni'iman da bawa zai nema, zai nema ne sai ya ƙwalƙwalce shi, in ci ne sai ya ci ƙalƙal ya gama, in tufafi ne sai ya ƙyalƙyalce irin tufafin da zai sa, idan gida ne sai ya ƙyalƙyalce gidan, in mota ce sai ya ƙyalƙyalce, idan wayan hannu ne sai ya ƙyalƙyalce duk ni'iman da Allah ya bashi. To idan ya faɗaɗa ya zurfafa a ciki, to sai a ce wannan abin sunan shi at-tarafu, ko kuma at-tarafu. Yuqalu at-tarafa fulan fa huwa mutaraf, akan ce at-tarafa fulan, at-tarafa fulan fa huwa mutaraf. Me ake nufi idan aka ce haka? Ana nufin ni'ima da yalwa da arziki wanda zai hana a yi maka burki ya samu mutum. Shi ne sai ka ji an ce at-tarafa fulan, wato wani ya samu ni'iman da yana kecere ni, yana facaka, ya miƙe ƙafa, yana abin da ya ga dama, ba wanda ya isa ya ce mishi yi ko ka bari, sai a ce at-tarafa. Ila an gani, da haka a Larabci idan ka ji an ce at-tarafa, wato mutumin da ke cikin ni'ima, ni'iman kuma ta shagaltar da shi, ta sanya shi ɗagawa. Domin me? Ba wanda ke ce mishi ya yi ko ya bari, abin da ya ga dama yake yi. Fa huwa mutaraf, sai a ce ka wane yana kecere ni, wane yana kecere ni, wane yana wadaƙar shi abin da ya ga dama. To a Larabce idan aka ce at-tarafuhu, abin da ake nufi kenan. Sai malam ya kawo ɗansu ayoyin Al-Qur'ani mai girma, ba nufinsa shi ne fassara ayoyin ba, wai yana son ya gangata maka cewa ma'anan at-tarafuhu a Larabce shi ne wadaƙa da yalwa da facaka a cikin ni'ima. Abinda kawai ke so ka gane kenan ayan, ba yana son ka gane tafsirin ayan ba, ba tafsiri yake yi ba. Shi ne sai ya kawo faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa at-tarafnahum fil hayati ad-dunya, wa at-tarafnahum, ka bi kalman at-tarafu, at-tarafu ta fito a ciki, wa at-tarafnahum fil hayati ad-dunya. Menene ma'anan wannan lafazin? Wato waɗanda muka jiyar da su daɗi, muka yalwata arzikinsu, muka yalwata musu jin daɗi har ta sa su ɗagawa, shine ma'anan atrafnahum fil hayatid dunya. Allah yana bayani ne akan waɗanda suka ƙaryata annabi Hud, yana bayani ne akan su, sai yake bayanin قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. يكي شوى شوى غبني شوى غبني شوى الملأ شوى غبني لغتكم متانا أن جهود وأن بيكي كذبوا بلقاء الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأن بسن كافر شيء sun ƙaryata saduwa da Allah, sun ƙaryata gidan lahira. Me ya haifa musu da wannan matsalar? Wa atrafnahum fil hayatid dunya, dadin da muka jiyar da su a duniya, muka ba su lafiya, muka ba su dukiya, muka ba su nau'o'in ci da sha, muka ba su gidaje, muka ba su motoci, wannan din to atrafahum shikenan, sai sanya su dagawa, sai suka hada ga kafirci ga kuma ƙetar haji. To shi abin da kawai mallan yake so ka gane anan, wa atrafnahum fil hayatid dunya, muka jiyar da su dadi, suka koma suka kyalkyalce rayuwar duniya, suka yi fataka a ciki, wannan din sai ya sababa musu dagawa, sai suka kasance suna ƙaryata manzannin Allah sallallahu wasallamu alaihi. A wata ayar Allah yake cewa wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. الذين ظلموا ودن da suka zalunci kawunan su. A can kullura ku rika aunawa, an ce waɗanda suka kafirce suka ƙaryata annabin su sune alladhina atrafnahum, sune waɗanda muka kyalkyalce musu da rayuwar duniya suka ƙetare haddi. A can zaka iya fahimtan, ko da ba a gaya maka ba, ashe al-itraf ta atrafu abin atrafu cikin manya-manyan matsalolin da yake haifarwa, yana haifar da kafirci da ƙaryata gaskiya. To a wannan ayan kuma sai ya ce wattaba allazina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin, waɗannan waɗanda suka yi zalunci sai suka bi irin daɗin da muka jiyar da su da irin yalwan da muka ba su a duniya, sai suka bi wannan, sai suka ƙetare haddi, sai kuma suka zama cikin mujrimai. Me ya ma'anan wannan? Wato waɗanda muka jiyar da su daɗi a duniya, muka ba su yalwa da arziki, sai suka koma suka yi tafaci a kansu, hakan sai ya bayi zuwa da sai suka ɗore a kan zaluntarsu da kuma saɓansu. Wannan ayar sai ta kawo matsaloli guda biyu wanda at-tarakkub yake haifarwa. Tunda ya ce wattaba allazina zalamu, kaga zalunci, sai ya ce wa kanu mujrimin, ijram, sabo da banna. Da haka wancan ayan ta kawo matsalan at-tarafu, kafirci da ƙaryata gaskiya. Wannan ayan sai ta kawo zalunci da kuma mujrimanci, duk wannan na daga cikin miyagun tasirin at-tarafu, yana sa girman kai. Da haka duk wanda ya lulluɓa da tufafin girman kai, to zai ƙaryata gaskiya, zai kafirci, zai zalunci, zai buɗe ƙofofi na saɓo da zunubi da yawa. To shi ne mallam yake gaya mana babban abin da yake so kawai ka gane a ciki, wattaba allazina zalamu ma utrifu fihi, aka kawo lafazin at-taraf, waɗanda aka jiyar da su daɗi, aka yalwata arzikinsu, aka ba su ci, aka ba su sha, aka ba su tufafi, aka ba su gidaje, to wannan sai sanya su dagawa, sai suka yi zalunci, sai kuma suka buɗe ƙofofi na zunubai iri daban-daban. Malai ce wa ƙala, haka nan Allah ya ce warji'u ila ma utrifu fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun. Ita ma wannan aya a cikin suratul anbiya, Allah yana bayanin kafiran da ya halakar da su, ko fasikan da ya halakar da su, sun kangare ma manzanni, sun ƙi imani, har sai lokacin da azaba ta zo musu. To shi ne Allah ke bada bayani, falamma ahasu ba'asana idhahum min hayarkudun la tarkudu warji'u ila ma utiratum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun. har sai lokacin da suka shinshini kanshin ga azaban Allah ne tazo halaka ta zo musu yanzu Allah zai dauki munin mataki akan shine falamma ahasu ba'sana yayin da suka shaqo ihsas shine feeling shine ihsas yayin da suka feeling suka ji cewa tabbas ga azaban Allah nan ta zo musu ba'sana ke idahum min hayr qudum a lokacin nan kuma sai suka fara gudu sai suka gudu daga gidajen nasu daga garuruwan nasu garin da ake alfahari ne shi gidajen da ake alfahari da su an gina gida an gina gari an yi tituna an fitar da hanyoyin ruwa an yi shuke-shuke komai duk gaya nan irin yadda ake so aka shirya shi kai ka ce dai ba za a kare ba an gina duniya hakikanin gida a ginawa amma kuma an raba shi da kafirci da ketar haji da girman kai to yayin da suka fahimci Allah ya fasata su yanzu Allah zai yi musu ukuba zai musu azaba to a wannan lokacin idahum yarkudun sai suka koma kuma suna gudu kaga inda mutum ke daukan mota ɗaya kila wanda ke da motoci 10 sai dai ya dauki mota ɗaya an manta da kaya an manta da wane ne azaban Allah ta fuskanto an gudu an bar gidan an gudu an bar motocin an gudu an bar gidan gonan an bar dawakan an bar waye duk an gudu kalin duniyan da ake faruwa da shi to an gudu an bar shi da zinarorinta da azarfanta da kalikalanta duk ababen jin dadin sto 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 da aka tara daloli da an gudu an bar shi bala'i yanzu ya taho sun ga azaban Allah to shine sai Allah yake ce musu la tarkudu ina wannan gudun ba zai amfane ku ba wannan nadaman da kuke nuna ta yanzu ba za ta amfane ku ba shine la tarkudu kar ku gudu mana warji'u ila ma utriftum fihi shine mahallu shahid ku koma mana zuwa cikin kalkalan nan da ke cirenin nan da facakan nan da kuke yi ba kuna da gidaje manya-manya ba kuna da motoci ba ba kuna da kyalekyale ba ga gidan gona gidan gonan shi kawai kusan yayi jalin wata anguwa ga baki daya to yanzu kuma kace zaka gudu ka fata warji'u ila ma utirtum fihi ku koma wa'annan inda kuke facakan nan kuke kecere ni kuke kyalekyale kuke jin dadin ku har ta sanya ku dagawa to ku koma la'allakum tus'alun to shi mahallin shi dai anan shine malam yana son ka gane lafazin warji'u ila ma utriftum wannan utriftum din shine atarafu shine ataraf ku koma cikin kalekalan ku mana da facakan ku abinda malam yake so ka gane kenan anan ka kuma ta yana mana bayanin ma'anan atarafu ne a lugha a larabci shine ya kawo ɗanɗan ayo alqur'ani ne girma waɗanda za su marama wannan fassaran baya cewa ma'anan at-taraf shine ar-raghab fil 'aysh wa sa'ati war rizq a samu arziki da yalwa ai tafacaka shine ma'anan at-taraf to shine yake kawo wadannan ayoyin alqur'ani ne girma wanda za su mara ma wannan fassara baya yace wa aqadna mutarfihim ya kawo ta aya aqadna mutarfihim bil 'adab ita ma dai tana bayani akan irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki mataki akan kangararru hatta idha aqadna mutrafihim bil azab idahum yaj'aru la taj'aru al yawma kaga ni yace har yanzu a lokacin da muka wato muka kama aqadna mutrafihim bil azab muka kama waɗanda suke cikin at-tarafu suke cikin yalwa da walwala da facaka da kekere ne da ketare haddi har zuwa lokacin da muka kama su da azaba idahum yaj'aru sai kuma a lokacin nan an koma ana ta kuka ana neman mafaka wayyo Allah mun shiga wayyo Allah musifa ta kama mu bala'i ya kama mu Allah ce ina ai ku daina wannan kokawa ba ku kuna cikin ni'ima ba ba kuna cin abin da kuka ji ba kuna shin abin da kuka ji ba to a ci gaba mana to yanzu kuma ga azaba ta zo Allah subhanahu wataala ya sauko musu da azaba kaga waɗannan ayoyin guda biyu su kuma in kai la'akari da su da su da kyau sai kaga suna fadin irin mummunan ukuban da Allah ke ma masu attarafu tunda duka waɗancan ayoyin wancan Allah ya nuna falan ma ahasu ba'asana yayin da suka ji suka fahimci ga azaban mutadoko ashe Allah subhanahu wa ta'ala yana azabtar da masu attarafu wannan ayan ta gaba hatta idza akhadna mutarafihim bil azabi ashe Allah yana kama su da azaba duka dai inda kaji Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi attarafu sai kaji yana alakantar da shi ko dai da kafirci ko da zalunci ko da ƙaryatawa ko da banna da zulubi da sabo duk inda zaka ji magana akan sakamakon sai kaji halakarwa ne kamu ne mummunan kamu da kuma ainihin mugunyan azaba da Allah ke saukar musu to shine sai malai yake cewa wa humul mawsufuna bi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa in can mutane da Allah ba da labari hatta idza akhadna mutarfihim bil azabi yace su ne dai waɗannan wanda Allah ke sifanta su da inda yake cewa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman su ne dai waɗannan wanda Allah ke magana kan su shi mutum fa ammal insan kaga shi mutum idza mabtalahu rabbuhu idan mahalicci shi ya jarabce shi jarabawa shi shine idza mabtalahu bi ma'ana al ibtila jarabawa idza mabtalahu rabbuhu idan mahalicci shi ya jarabce shi fa akramahu sai ya girmama shi wa na'amahu ya yalwace mishi ni'imoni fa yaqulu rabbi akraman sai mutum kaji ya fito yana tutiya yana hura hanci yana fadin ai na sa ni ina da daraja ina da matsayi mai matsayi kama na mai kudi kama na babban mutum iri na da sarauta na da excellency na da highness na da waye da waye da waye shine sai kullun sai kullun rabbi akraman sai mutum ya ta tutiya wannan ba wai na godiya bane fa ba wai na godiya bane akan alhamdulillah Allah ya bani lafiya alhamdulillah Allah ya bani dukiya alhamdulillah Allah ya bani kaza ba irin wannan bane tutiya ne da alfahari irin dai yadda Allah ya gaya mana karuna da ya zo yana da kuɗi yana abin da ya ga dama me ya gaya mutanensa inna ma utitu ala ilmin indi wannan dukiyar da kuka ga ina da ita ina fata ka da ita yadda na ga dama utitu ala ilmin indi ilimi na ne fa ya bani degree fa nayi degree a marketing ko accounting ko business admin ilimi na ya bani wannan ai nayi na samu qualification mai kyau ina da kwali mai kyau shine ma'ana inna ma utitu ala ilmin indi wannan dukiyar da kaga ina da ita na same ta saboda irin ilimin da ke tare da ni shine Allah ya bashi amsa awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka man menene min qabli min quri man huwa ashadu minhu quwwatan wa akthar jam'an Allah ya bashi amsa bai ga cewa Allah madaukakin sarki ya halakar da wadanda suka gabace shi ba wanda sun fi shi dukiya sun fi shi kaza sun fi shi kaza sun fi shi kaza to kaga ai ba yana godiya ga Allah bane to shine nan Allah ke gaya mana sai qulu rabbi akraman sai kaji mutum yana tutiya kai ai na hai ni babban mutum ne ni ne sarauta ne an ku ka ko san ko wane ne ni ce rika alfahari me yasa in talahu rabbu fa akramahu wa na'amahu dama yawaitawa cikin ni'ima cacaka a cikin ni'ima miƙe kafa a cikin ni'ima hatta shagaltar da bawa ta sanya mishi dagawa shine a tarafo to shine malaiki cewa waɗancan mutane da Allah ya kama su da azaba su ne dai Allah ke bayanin su a cikin suratul fajr idan Allah ya jarabci dan adam ya girmama shi ya bashi dukiya ya bashi fadi aji ya bashi matsayi ya bashi kaza ya yalwata arzikin sa ya yalwata ni'imar sa to sai ka ji yana tutiya cewa rabbi akraman inda ku na Allah ne to Allah ya azurta ku mana ya za Allah ya baku cikin talauci ya nuna bai san ku kenan shi kuma yana ganin tunda Allah ya bashi sun wadata to ai Allah yana san shi kenan to kaga wannan alama ce ta ƙetar haddi alama ce ke ta ƙetar haddi to shine malai yake cewa wa yutlaqu ala ma'na tara alfaz ukhra yace at-taraf ana fassara shi a larabci da kalmomi da yawa kaga at-taraf yace ana iya cewa mina at-tana'um yalwan ni'ma ana fassara at-taraf ko at-taraf da ma'ana at-tana'um mutumin da ya samu ni'ima ni'ima mari gaba ya wanke goma ya tsoma biyar to wannan mutum ya samu at-tara yana cikin at-tarafa wani lokaci zaka ji an amfani kalmar at-tarafa din kamar inda muka kawo wani lokaci kaji an kawo ar-rafahiyya duk dai ma'anar sa daya ko at-tana'um ko at-tarafa ko ar-rafahiyya duk ma'anar sa daya ni'ima ce wacce ta sanya mutum ya miƙe kafa yana abin da ya ga dama ba wanda ya sai hana shi ko ya san shi kila an gane maganar da kyau sai dai kaga at-tana'um ni'ima ita ana amfani da ita a wuraren alkhairi da yawa akwai yiwuwar ni'ima ta zama ta alkhairi amma at-tarafa da ar-rafahiyya su kuma wannan galibi duk inda kaga an kawo su to abummuna an bato ne abummuna an bato ne amma ni'ima tana iya zuwa a kyakkyawan an bato tana iya zuwa abummuna an bato amma duk dai abin da ake nufi aka ce at-taraf tana nuni akan ni'ima to ni'imin kaga za a iya tantancewa a nan gurin tana nuni akan cewa fashaka da wadaka da miƙe kafa da yin abin da aka ga dama a cikin ni'ima shine at-taraf ko ar-rafahiyya to wannan shine abin da malam ya kawo a matsayin ma'anan at-taraf a harshen larabci daga at-taraf a larabci at-tawassu'u fi ni'ima at-tawassu'u fi ni'ima yalu ni'ima ta zama ta zama yalwatacciya a larabci ma'anan at-taraf kenan a larabci kawai to amma a shar'ance fa sai malai ya ce at-taraf at-taraf fi al-islah at-taraf a harshen addinin musulunci shine islah kamar da kusa ne mun yi wannan magana a wurin al-hawa kowane ilimi zaka ga suna da ma'anan shi a lugha suna kuma da ma'anan shi a islahi islahi shine terminology shine masu wannan fannin in suka ce kaza me suke nufi kaga idan ka zo gurin malamin larabci kace wannan ita ce sunna me kake nufi kawai tariqa wannan ita ce hanya amma in ka zo gurin malaman hadisi kace wannan ita ce sunna to ba fa kawai hanya kake nufi ba tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga terminology su kenan su kuma idan ka zo gurin malamin harshen larabci kace dukhul ha shikenan ka shiga daki ko ka fita ko ka shiga ka fita ne da sai yanzu ka shigo sai a ce dukhul amma in ka je gurin malamin fiqh fa daga ta'ala ya ce mishi dukhul kaga abin da kake nufi daban daka kowanne mai ilimi yana da inda suke fassara abu ɗoriya akan ma'anan shi na larabci wani lokaci ana iya samun da ma'anan larabcin da ma'anan istilahi din ya zama duk abu ɗaya ana iya samun wannan amma lokaci kuma baya zama abu ɗaya idan na ce hajjatul baita hajjatu ne amfani da lafazin hajji mene ake nufi a larabce ba larabe kawai zai ji kawai hajjatul bait qasadtul baita na nufaci daki kawai alhajju alqasdu amma mu ko in ka zo ka ce na yi hajji me kake nufi ka ziyarci ɗakin Allah ne alfarma ka gabatar da waɗansu aikace-aikace da wafi da sa'ayi da wane ne to kaga kowanne darasi suna da abin nan to in aka ce al-islah abin da ake nufi a harshe na shari'a musulunci malaman wannan fannin ne suke kiran abu kaza to a harshen addinin musulunci in aka ce الترف ما لسيتشي هو مجاوزة حد الاعتدال بنعمة شيني كيتر حد ديديتو أشكن باتشاكا أشكن نعمة كيتر حد ديديتو أشكن نعمة وأن النعمة غا ديدي إند أكي سوك جداد انت كويني تو غا إرن ديدي إند أكي سوك جداد إيش جداني غا ديدي إند أكي سوك جداد إيدي جدا ofis ne ga daidai inda ake so ka ji dadi da ofis din sutura ne ga daidai inda ake so dadin da ake so ka ji da ita to kana ketare wannan iya inda aka ce ka ji dadin to shikenan attarafu ya shigo kenan wanda ya sa riga ya koma yana taka mutane yana kallon raini gare su to taraf ya shigo kenan wanda ya ci mai kyau ya sha mai kyau sai ya saba ma Allah taraf ya shigo ciki kenan kun gane saboda ai an ce ne ka ci ka sha sai ka gode ma Allah shi da yace ya sha sai ya saba ma Allah me nake nan a tarfu kenan tarfu ya shigo ciki kenan ko mu ma a matakan mu za mu iya fada cikin tarfu Allah ya kyauta wanda yace ya sha ya koshi maimakon ya ce alhamdulillah to bari in salla bari in je makaranta bari in sadu da zumunci da yace ya sha sai ya samu karfi sai ya je ya samu wuri ya tirka kawai daga nan sai je ya tara hanya a tarafu ya ketare haddi da ni'iman da Allah ya bashi na ci da sha da lafiya tarafu ya shigo ciki kenan tarafu ya shigo ciki to shine yake cewa huwa mujawazatu haddi al-i'tidal bi ni'ma duk inda aka ketare iyakan daidaito da ni'ima to shikenan an fada cikin at-taraf wal ikthar min an-ni'am aljalibati lirafahiyya da kuma yawaitawa a cikin amfana da ni'ima wanda zai jawo kecare ni yalwatawa a cikin ni'ima alhamdulillah kowa a cikin manan yanzu yana da tufafi to idan wani ya zurfafa cikin al'amarin tufafi wanda zai jawo facaka da kecare ni to a taraf ya shigo ciki kenan yanzu wannan yadi ne idan ka sa shi kai daidai da sa'o'in rayuwanka wanda suke rayuwa tare da kai sai ka ce ina ai na fi karfin su na fi karfin ubannin su ma ni wannan yadin bazan sa shi ba bari in sa wanda ya ninka shi dari at-tarafu kenan ka tashi daga iyakan daidaito ka kuma yalwata a cikin ni'ima har zai sa dagawa da ke cire ni duk ni'iman da zaka amfana da ita ka rena wani a tarafa ya shigo ciki in ka sa riga kana rena sauran mutane a tarafa ya shigo in ka ci abincin da kake rena sauran mutane ba sa son irin naka kafi karfin su a tarafa ya shigo ciki to kuma kaga a tarafa da irin abin da yake gadarwa can irin wadancan abubuwan da muka yi bayani a baya sai malai ce to wannan shine a tarafa a harshen larabci a istilahi a harshe na addinin musulunci sai ce fal mutarafun idan to a takaice yanzu idan muka ce al mutarafun ko al mutaraf mutun daya al mutaraf ko al mutarafuna masu kecere ne masu wadaka abinda muke nufi idan muka ce al mutarafun هم الذين أبطرتهم النعمة سوني وند نعمة تسنيا في جرمان كي بطرا ورئاء الناس تو أبطرتهم نعمة تسنيا في جرمان كي نعمة ديكي تشكيا سنيا زبايا كربان جسكيا بك ما إذا كجيكا جاء مشي جسكيا با إنك جاء مشي جسكيا ما ينا إيسا لوليكا نيسا دنكا جاء مشي جسكيا تو كينان المترفون sune waɗanda yake ni'ima ya sanya su girman kai wa sa'atul aishi yalwan rayuwa ta sanya su girman kai shine sa'atul aishi sa'a dama yalwan al aishi shine rayuwa sa'atul aishi rayuwa ta yalwata baya nima ya rasa baya nima ya rasa to wannan din sai ta sanya shi girman kai to wannan sune al-mutarafun وحرصوا على الزيادة من الملذات والملهيات kuma kaga kullum mutun yana fafutuka yana kwadayin yadda za a iya samu karin almalazzat ababan jin dadi walmulhiyat da kuma ababan shagaltarwa kaga kullum shi mutun fadi tashin shi kenan kullum fadi tashin shi kenan ina zai sami abin da zai ji dadi ina zai samu abin da yake zai ƙara miƙa kafa shi ba ruwan shi da maganar ya kallo yi wannan abin zai shagaltar da ni zai hana ni karatun alqur'ani ba maganar karatun alqur'ani yake yi ba zai hana ni tsayi da sallah a cikin jami'i ba maganar sallah tsayi da sallah a cikin jami'i yake yi ba zai hana ni sadar da zumunci ba wannan maganar yake yi ba zai hana ni karban gaskiya ba wannan yake yi ba kawai menene zai bani miƙa kafa da fashaka da ke cire tsaran matsara duk wanda yazo ya san ni ba sa in shi bane ya san na fi karfin shi to idan ya zama mutun ya zama haka to sun zama almutarafun sun zama almutarafuna wasa'u ila bulughil ghaya min anwa'it tarafi min alma'akil wal masharib wal masakin wal marakib ya zama mutum ya kai kololuwa a wurin kecerai a cikin dangogin ababanci ko ababan sha ko gidaje ko ababan hawa kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata akwai wanda in yazo zai ci abinci sai an tara mishi abinci kala 10 a gaban sa duk cin abinci fa sai an tara mishi kala 10 nan kuma kai ka tsammanin wai yanzu ya ci na rana an rage ya ce bari in ci bari in bari sai Allah ya kai mu dare shi za mu ci da daddare ai ya wuce wannan ai na ranan nan kala 10 nan da aka kawo ai an gama da su kenan kuma kuma kila abin da za a ci a ciki bai kai ɗaya cikin 10 ba kuma ya sani ba wai ya sani bane ya sani ya san waɗannan abubuwan duk da aka kawo ba za a ci ɗaya bisa 10 ba to amma ai yana ganin kaskanci ne a ce yanzu wai yazo zai ci abinci a kawo abinci kala 2 to wannan ai kaskanci akwai wani abokin karatun mu wani mutumin Maroko ne yazo ya same mu wani lokaci a aji yake cewa wai me yasa ɗan Najeriya mahaukata ne nace me ka gani ya ce akwai wani hotel nan kusa da haramin Makka wannan Hilton ba Zamzam na bayan nan ba Hilton wani babban hotel ne ya ce a cikin wannan hotel din akwai wani irin nau'in shayi da ake sayar da shi kofi ɗaya riyal 500 a lokacin na riyal 500 20,000 ke ne 20,000 ne yanzu ko kaga ina jin riyal 100 dubu nawa ne kusan 30,000 ne da wani abu riyal 100 30,000 ne da wani abu yanzu ya kai 35,000 riyal 100 fa saboda lalacewa to a wannan lokacin riyal 100 20,000 ne da wani abu sai ke cewa ya ga waɗansu ɗan Najeriya sun zo sun kai kusan su 10 sun fito an haɗu a nan reception kawai an ci a kawo wannan shayi ɗan kofin wallahi bai wuce rabin wannan ba in ka san irin kofunan su na manya-manyan hotels bai wuce rabin wannan ba haka nan aka zo kowa ta zuba mishi in ka shanye in aka ƙara maka riyal 1000 kenan zama ɗaya ka sha shayi na naira 40,000 wannan shi ne a tarafa ya ce haka nan suka zauna kawai aka yi ta sabin kawai aka yi ta shan shayi ana wasa ana dariya kawai wannan a shayi yake magana ban da abincin to yanzu irin wannan in ba a tarafa ba ne wannan riyal 500 din a lokacin nan ka je ka sai shinkafa da rabin kaza riyal 10 ne shinkafa da rabin kaza ka ce a baka na mutum daya da rabin kaza riyal 10 kenan mutum nawa ne za su amfana da 500 din nan su ci abincin rana kaga ne kusan mutum 50 in mutum 50 suka samu to za su ci abincin rana ne lafiya ne yalwa ne rai da motsi shinkafa ce nagartacciya ingantacciya da rabin kaza duk dabaran ka baka ci rabin kaza in dai ba irin ba a saba din nan ba yanzu an hadu ana garin bari a ci da yau da na gobe da a hada wani ne zai ci rabin kaza a cikin mu to za a baka da nisfu da jaji shi yasa an manje mu za mu sai ba za mu sai nisfu da jaji ba ina za ka kaita sai dai a baka rubu da jaji a baka wani obako ita ma din za ka ci abin da ka rage ka ba maguna su ci kila ka gani to shi zama daya a shayi kawai ya kashe riyal 500 wannan mai nasurin shi a tarafo shi ne malam ke magana a nan shi ne a tarafo akwai wani hotel da aka ce waɗansu ƴaƴan shugabanni a ƙasar nan wannan kwanan nan fa nake ga maka irin halin da muke ciki a ƙasar nan wai sun je za a yi birthday wannan hotel ɗin kullun ranar duniya $1,000 ne ba zan faɗi alalin dalolin ba wani yana jin in yaji dalan da aka faɗi report ɗin ya tabbatar in ka ji na faɗi ni yanzu za ka ci a wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba bariyal ba $1,000 ba zan faɗi saman ba in ka je ka bincika za ka ji $1,000 kowane kwana ɗaya an ɗibi mutane ne wai an je za a yi kwana kusan 10 birthday ne kawai za a yi birthday shi ne yanzu kila ɗauka a ce an ɗibi mutum ko da 100 ne a ce an kai su wannan babban hotel ɗin wannan ƙasan wancan ƙasan da za a ji an ce wannan hotel ɗin a nan ne Bill Gates ke sauka wannan hotel ɗin wannan Bill Gates ɗin babban mai kuɗi na duniya ɗin nan wanda kusan shi ne number one a duniya a kuɗi eh yau yanzu shi ne na biyu amma dai ya ɗara mutum miliyan 2 misali wannan hotel ɗin yake sauka to cikin shugabannin ƙasar nan namu a yanzu maganar da ake yi maka wai a can ne za a je a yi birthday za a kashe dala miliyan kaza don Allah menene za su ce wuce abinci kun gani a me za su kwanta ya wuce katifa duk da ɗaya darajoji ne katifun amma dai sunan shi katifa to amma yanzu an gaya maka kuɗin hotel ɗin ne rigan da za ta sa a jikinta fa wuroro na zinari kun tuna wata minista a ƙasar nan da aka gano zinaranta wata minista ƙwarai da gaske kawai zinaranta ɗaya sai ta ɗaya dala miliyan aka ce nawa kuɗin shi a daidai lokacin da yake mutane da yawa suna kwana cikin wahala sun yunwa kun fa a wannan lokacin fa tana nan tana fafutuka ne ta ƙara ba wai irin ta ce to yanzu alhamdulillah dai na ci kuɗin nan na haram ya ishe ni tana fatan ne waɗansu ƙofofin su samu a sake samu waɗansu miliyoyin dala wai wannan duk muna faɗi ne saboda mu gane hadarin haka akwai yiwuwan kai ne za ka kai wannan matsayin fa gobe kun gani a taraf ɗin kenan to in aka ce almutarafun irin waɗanda ake nufi kenan gida ne mutum zai gina a bayin shi kawai bayi ba duk shine inda ake kwanciya a kwanta a yi bacci a huta ba shine ai rayu ko a bayi ba nan ne ake sa katifa a kwanta a huta ba to me ake yi a bayi duk wanda ka ga shiga bayi da ruwa ta kai shi ƙazanta kashi da fitsari ake yi a bayi ba kwanciya ba fa kashi da fitsari ake yi a bayi to miliyoyin da ake kashe ma bayi Allah kaɗai san iyakansa bayi jama'a itiraf ɗin abin nan a tarafo ɗin kenan to shine malam yake gaya maka cewa almutarafun duk inda kaji an yi magana akan mutarafihim ko almutarafuna to su ne waɗanda ni'ima ya sanya su ɗagawa yalwar rayuwa ya sanya su girman kai ga kullum fafutuka suke yi yadda za su nemo ababen daɗi ababe masu shagaltarwa
in ka shiga irin wannan gidan kai ba maganar Allah kake yi ba ma kunya ma kake ji kai maganar Allah kada Allah ka garabce mu da irin waɗannan fitintunu duk wanda ya samu kan cikin irin wannan bala'in sai ma ga yana ma kunya ne maganar Allah a ce yanzu ana cikin kecere ne sai ka zo wai kai ka ce lokacin sallah yayi wace maganar sallah waye ke maganar sallah in an shiga irin wannan halin waye ke maganar sallah ko kuma ka ce ai na ji Mala Bakar Gumi ya ce kaza waye Mala Bakar Gumi kuma shi ne kudin ina ne a ce a ba mai kudi ba ne rigan shi ma guda biyu ne ko uku a duniya uku a kwanda an ka ce mishi ma rigan shi kala goma ne zai ta mamaki zai ta mamaki akwai mutumin da aka ce mishi wai in an gama sallah ana aka ce mishi ana yin itikafi ya itikafi aka ce mishi ashe ne in za a zo a lirinsu masallaci yace a shiga ai sallah aka ce eh aka shiga akai sallah aka gama kuma kana nan a ciki har wata sallan har wata sallan har wata sallan har wata sallan har ka kwana daya yace yana ne wannan ai wasting in time ne kawai wasting in time ne bata lokaci ne kawai bata lokaci ne a ce wai ka taliki a masallaci ba wani harkan transaction ba komai wai kai ka da Qur'ani wai kana ta karanta Al-Qur'ani to ka sani ne shi bai ga abin da za a samu a cikin Al-Qur'ani ba to wannan mutarafon kenan to jama'a wanda aka zarafce su da irin wannan in a mataki na daula na ƙasa ce aka zarafci ƙasa da irin wannan to ƙasan ba za a cimma komai da ita ba kuma wallahi in ka kalli Najeriya akan abin da muke kai kenan duk wanda ya samu madafan iko ya tara biliyoyi biliyoyin biliyoyin kuɗi wanda in dai misali a ce ci da sha ne da tufafi da sutura da mota da gida to da shi da ƴaƴan shi in suka ƙara shekara 100 ba za su cinye abin da ya tara ba to amma yana nuna fafutuka kuma yana neman ƙari shi yasa ga ƙasar nan yanzu duk abin da za a yi maka na kuɗi kowa hankorin shi kai irin wancan matakin kowa hankorin shi kai irin wancan matakin ka hada da masu kudin kasar Saudiya ai na sha ba ku labarin su anan mutum ne mai kudi kudin gaske amma kullun babba kai kullun zaka gan shi a masallacin manzon Allah ko dakin Ka'aba in ya zo tun la'asar baya fita sai bayan isha'i zai karatun Al-Qur'ani zai karatun Al-Qur'ani zai zauna a majalisin wani malami ya saurari karatuttuka amma multimillionaire ne yana baka sadaka yana roƙonka yana girmama ka yana mutunta ka ba yana baka yana maka gori yana maka kallon walakanci ba yanzu haka akwai wani bawan Allah a Madina in dai ba kwanan nan ya rasu ba wannan ke ɗaya ne cikin dubun dubatan su yana nan a garin Madina yanzu duk juma'an duniya kawai in kawai ka je gidan shi bayan sallar juma'a daga nan har maghrib me za ka ci me za ka sha sai dai abin da baka so ci ba sai dai abin da baka so sha ba kun gane sai dai abin da baka jin ci ka ce kai ni wallahi ba zan ci naman kaji ba wallahi ni yau naman rago zan ci ta wallahi ni yau naman rago ya ishe ni ai yau naman rako ni ma zan ci ka ce kai yau ba zan ci abinci ba ma yau kayan marmari fruits kawai zan sha sai dai abin da baka jin ci ko abin da baka jin sha in kun kai ku dubu wallahi tallahi sai kowa ya ci ya tashi kuma duk wanda ya zo gurin nan sai ya baka riyal 200 duk wanda ya zo wannan to riyal 200 ka har ɗalibai waɗansu sukan ɗanyi adashi na 200 nan in aka ɗauka na wannan satin a ba wani riyal 200 ya ɗan samu ya ɗanyi wani ajab na sati ne zuwa nake ɗauka na sati ne zuwa wani ke ɗauka ba su san zafin kuɗin ba ne ga dukiya ne amma ba a tarafo bai shagaltar da su daga hanyar Allah ba ko ba irin daɗin da ba sa ji kaga wani ya aiko kawai ya samu majalisin wani babban malami ya ce algafata malam duk ɗaliban da ke halartar majalisan ka kowa ya rubuta sunan shi da ƙasansu za a ba shi riyal 1000 riyal dubu. Riyal dubu yanzu kamar a Najeriya nawa kenan? Riyal dubu kudi ne mai yawan gaske. Riyal dubu kudi ne mai yawan gaske. To haka nan za a ba in kun kai ku 500 cin ɗaliban malamin nan kowa sai an ba shi riyal dubun nan. Ga dukiya amma babu at-tarafuf. Kullun hanyan Allah suke kamawa. Kullun hanyan Allah. To kaga ina ma da a ce mutanen ƙasar mu haka suke. Amma yanzu ka je a office kawai yanzu ma sun ji in kana so ya dauko maka file ɗinka sai ka ba shi 2000 ko 3000. In baka yi mishi abin da yake so ba, kai ma file ɗinka wallahi sai dai ma ki fini fihi abada. Ba za ta fito ba. Duk wata alfarma da za a yi, to sai an fai cin hanci a ciki. Saboda me? Kowa hankoran shi dai ya kai madafai ya ikon nan abubuwan nan da ake samu shi ma ya je ya ja na sharaba. Ba kula da al'amarin gidan lahira, ba kula da hanyar Allah, ba komai. Amma ai mun wuce a ce wai mun zauna ba mu da abincin da za mu ci, ba mu da abincin da za mu sha, wai muna kuka muna hacin halin ƙaƙani kai. To al'umman da a tarafo ya faɗa mata kenan. ‘Yan tsirarru su ji daɗi, kashi 90 cikin 100 suna kuka suna wayo, waɗansu suna mutuwa da yunwa. A duniyan take ne. To ballanta na wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shine abin da malam ya kawo dangane da fassaran at-taraf a harshen addinin musulunci da kuma harshen larabci. To tun anan dai ba ko ba a shiga cikin wani bayani ba a cikin littafin nan ka gane at-taraf nan matsala ne kawai. Duk al'umman da wannan matsalan ta fada mata, to wannan al'umman ta lalace kawai, ta koma baya. Ba za a cimma komai da ita ba. Amma gunguna muna da mene sunansu NAFDAC amma na banza. Duk magungunan da muke sha ba wani baka da tabbacin maganin da kake sha mai kyau ne. Baka wake da tabbacin maganin da yake sha magani ne mai kyau. Sai dai in ka siyo daga kasashen waje shine zaka ce kana da tabbar paracetamol din nan wallahi da muke sha ba wanda ya isa bige kirji ya ce paracetamol din gaskiya muke sha. Mu dai muna sha. Mukan yi bismillah mu dai mu sha. Amma fa akwai NAFDAC. Amma cin hanci ya kashe ta. Wani ne kawai zai shigo da miyagun kwayoyi da za su halakar, za su cutar, amma in ya ba da cin hanci shikenan ya je harkar sa. Ruwan sha ya gagare mu. Abinci ya gagare mu. Tituna sun zama kamar waɗansu ƙabarbara. Hanyoyin da suka mutanen da suka hanyoyi ya kashe su Allah kaɗai san iyakansu. Duk me ya jefa mu a cikin wannan al'umman mu ne tarafu ya faɗa mata. Da haka kowane mutum ɗaya a tarafa yake nema. At-tawassu fi ni'ma. Shi kadai kuma daga shi sai waɗanda suke kewaye da shi. To kaga ai ba za mu cimma komai ba. Idan ka je karatu, in ka je jami'a yanzu, malamin jami'a sallame shi kawai. Ka sallame shi, in ka sallame shi ka ci jarabawa. In ka sallame shi ka ci jarabawa, in baka sallame shi ba ka faɗi. Ba wani maganar kokari. Ba muna taɗin duka ga baki ɗaya ba. Amma wannan wata aba ce wacce take sananniya a ƙasan. Har akwai ma wani ƙuduri ko akwai wata aƙida da muke da ita cewa in kana da kuɗi ba abin da ba za ka samu ba a Najeriya. Ko ma ka yake? In kana da kuɗi ba abin da ba za ka yi ba. Ka haɗa mu da ƙasashen da suke tafiya a kan tsari. Yanzu shugaban ƙasa da gaskiya ya ci zaɓe ko da kuɗi ya ci zaɓe. Wanda suka zaɓe shi da gaskiya tsararru ne. Kila waɗanda suke ganin kawai musulun musulun suka zaɓe shi amma kuɗi ya kashe. Kuma ya san waɗanda ya ba kuɗin. Kuma su ne za su iya zuwa su tsawata mishi in bai daidai ba su ce abin da kake ma al'umma musulmi ba daidai ba ne. To su ba za su yi ba. Da haka sai da ku ɗan Supreme Council for Sharia da suka ce lallai-lallai a musulun-musulun su ne kawai za su iya fito su yi taro su ce abin da ake ba daidai ba ne. Amma su waɗanda ya kamata su faɗi ya saurare su, to ai su ma sun san siyansu aka yi. Kun gane batun da kyau? da haka baka da yadda zaka yi wanda kudi ya baka kila wani gwamnati an dibo kaza an bashi kila wani minista ne an dibo miliyan kaza an bashi ta haka ya hau to ya zai ka ga shi cewa bai daidai ba ban kai masa yanka yayi wanda ba a sai sun ba yan tsararu ne so haka matsalan kasan take da haka al'umman da duk da ta fada a cikin attarafa ta fada a cikin bala'i da ta sai dai mu ce Allah ya sauka Allah ka ba mu mafita Allah ka warkar da mu daga wannan muguwar cuta mai halakarwa mai dandana mana kuɗa a rayuwa kuma tana gadar da fushin Allah tana gadar da azaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ka tsamar da mu nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma zama ta gaba abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe Allah ka rufa mana asirinmu duniya da lahira ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk